إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne wanda ya daidai da daren 8 ga watan Rabi'ul Tsani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 13 ga watan April shekara ta 2008. Muna ainihin karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, a jiya mun karanta wata gaba wadda malamin yake bayyana matsayin imaninmu game da sahabbai da ahalul baiti da kuma kaunar su da muke yi, kuma kauna ta gaskiya wadda ba ma bambancewa ainihin a tsakanin su. Ga wata sanarwa mai matukar muhimmanci jama'a, wannan karatu da muke dama muka ce ya zama share fage ne da kuma karkade kunnan jama'a don mu ainihin wato zaburar da su, mu kuma tunasar da su akan cewa babu shakka karatuttukan mu sun dawo fiye da yadda aka san su a shekarun baya da suka wuce insha Allahu ta'ala. Kadai abin da muke sanar da jama'a shine wannan karatun dama muka ce mun yi shi a tattakaice ne, ma'ana yau wannan shine kasar zai zama na 12 ko na 13. Na'am, wannan shine zai zama kasar na 13. To abin da muke fata lallai za mu karatu gobe insha Allahu ta'ala. Kuma muna fatan mako mai zuwa ma za mu yi karatu, shine Juma'a da Asabar da Lahadi da Litinin, kwana hudu. To a waɗannan kwanaki su ne za su zama ainihin an sauke wannan karatun kenan, ba don kuma ba saboda akwai matsalolin da suke buƙatar a tsaya dan tattauna su a fahimce su, saboda sun zo daidai da gaba. To don ma a karya abin da yake faruwa, muka ce bayan an gama za a fara karatun Sahihul Bukhari. To shi karatun Sahihul Bukhari da zamu fara jama'a, zamu fara karatun Sahihul Bukhari ne karan farko ala tariqatil muhaddisina. Mun yi karatun Sahihul Bukhari a da, amma mun yi karatu ne na Sahihul Bukhari ala tariqa adiyya, kai a bisa hanya wadda aka saba. Amma yanzu muna so ne zamu ainihin yi karatun hadisi a bisa yadda malaman farko suke yi. Malaman farko in aka zo za a karanta littafi, za a ainihin wato kira wani taro, wanda wannan taro a cikin shi za a yi muqaddima, za a yi jawabai, a yi tarihin wannan karatun da tarihin littafin da tarihin mai littafin da makamantansu. Waɗannan shi ne za ka ji sun ce muqaddimatu kitabi kaza, muqaddimar littafi kaza. Wannan irin muqaddimar ita ce Ibn Hajar ya yi wa Fathul Bari fa ya sa mata ainihin wato Hadiyus Sari, mujallabi guda ce aka yi, lacca ce ya gabatar a wuni guda aka yi ta. To ita ce aka buga ta zama mujalladi guda daga cikin mujalladan Fathul Bari, wanda in ka hada da sharhin kuma ya yi shi ita muqaddima kawai ya yi ta a cikin shekara guda ne, sannan ya zo ya gabatar da ita a matsayin lacca ta zama muqaddima, sannan sai kuma sai zo ya yi sharhin a cikin shekara 27. Ina fatan mun gane. Idan muka kammala karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala a mako mai zuwa, to mako na sama za mu ainihin kira wani taro a wannan wuri da safe, wanda taron za a yi shi ne tun safe har zuwa azhar. Za mu zaɓi rana ko Asabar ko Lahadi insha Allahu ta'ala, wadda wannan taron za a zo muqaddima ce ta karatun Sahihul Bukhari za a yi insha Allahu ta'ala, wadda wannan muqaddima tana ɗauke da bayanai dangane da muhimmancin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, darajoji da ayyuka da sahabbai suka yi wajen hidimar yaɗa wannan sunna, sannan wane ne Imamul Bukhari, menene matsayin littafin shi, me malamai suka ce, da sauran bayanai ire-iren waɗannan. Don haka muna gayyatar dukkan 'yan jaridu na duniya baki ɗayansu, tun daga tashoshi da kafofin watsa labarai waɗanda suke nan rubuce da masu hoto da kowaɗanne, duk mune musu gayyata, buɗaɗɗiyar gayyata. Sannan za mu aika musu da gayyata kuma rubutacciyar ainihin gayyata insha Allahu ta'ala. Ana gayyatar dukkan ainihin musulmi masu ƙaunar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wurin wannan ainihin muqaddima da za mu yi a wannan masallaci. To sai dai kamar yadda jama'a suka sani, yadda dai kuka ga masallacin namu is an uncompleted structure, wato gini ne wanda yanzu ake ba a ƙarasa gama shi ba. to akwai kayan aikin da su ma aka ainihin fadakar da mu akan cewa lalle ana buƙatar mu ƙara su saboda jama'a ƙaruwa suke an kawo magana dangane da loud speakers waɗanda suke waje aka ce ana buƙatar a samu ƙarin kamar guda biyu ni kuma ina gani ya kamata a samu ƙarin guda biyar ne ma zuwa 10 loud speaker nawa take ne ba 700 ba to 700 in aka samu guda 10 ba 70 ba kenan to wannan yanzu ana kada gangamin taimako nan ai za a iya abin nan haka to amma da yake yau Lahadi ce mai wa ba a je banki ba ATM kuma ya cika to sai a zo sai a yi bayani gobe kowa sai zo da aljihun shi gobe haddani din nan insha Allah abu na daya kenan abu na biyu muna buƙatar mu samu ainihin amplifier wanda ake hada wannan ya samu matsala don haka ake so za a samu amplifier a hujjar jirkeke wanda wajen 40,000 yake kaga duka lissafin 110,000 ne to wani gayin ya karkace kawai sai zaro ce sai ga 150,000 mata fita kaga har mai siyowa ma ya samu kudin mota zuwa da dawowa da na tumatir shi ma zuwa Kaduna ya dawo saboda haka a gobe insha Allah ta'ala za mu kaddamar da wannan gidauniyar kowa ya zo da ainihin tashi gudunmawar domin za a sai loud speakers waɗanda za a ƙara waɗannan loud speakers waɗanda za a ƙara kuma abubuwan kamar yadda nace ina son ne waɗannan ayyukan mu rinka yin su gaba daya ina tabbatar muku tsakani da Allah in ba haka ba ni kaina zan iya yin su kuma da yawa daga cikin mu nan wasu daidaiku su ma za su iya yi amma so nake kowa ma ya rinka yi kowa ya san wace gudunmawa yake yi wa addinin musulunci in ba haka ba 110,000 gaskiya ba tafi karfin mu ba gobe ba karfe 8 za mu je a siyo waɗannan abubuwa amma so muke ne li ya alama Allah man yakhafuhu yawwa da Allah gane wa yake tsoron shi tun daga gaibi har aljihu ina fata an gane saboda haka kowa yayi kokari gobe din nan da mata da maza da tsofaffi da yara kowa yayi kokari za a sai loud speakers din nan ne waɗanda za a ƙara jama'a waɗanda za a ƙara su na waje in kuma wani kundin balama ya ce shikenan kawai amma shawara da muke bayarwa kada wanda yaje ya siyo a kawo kuɗin don a je a siyo domin muna da ƙwararrun masana don ka a je a siyo abin da ba shikenan ba don yau in ka je lasifika a kasuwa ta fi kala 10 sai ka je a bada wadda in aka kira sallah ɗaya shikenan ta kwanta ba su sake tashi to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kamar yadda za mu yi wannan muqaddima fa ta karatun sahihul bukhari haka kuma muke fata a cikin watan sha'ban mai zuwa insha Allah za mu yi muqaddima ta tafsirin alqur'ani ita ma za mu kira mata taro ne yaya ya kamata a gabatar da tafsirin alqur'ani sai mun zo mun yi muqaddimar tukuna sannan sai a zo ran da za a zo a zauna kawai sai a fara karatu haka na bukharin nan in muka zo muka yi muqaddima daga safiya zuwa azhar insha Allah to wannan ita ce muqaddima ta ainihin karatun sahihul bukhari hikimar da nake so in yi jama'a da karatun sahihul bukhari da tafsirin alqur'ani za mu zo mu yi su gaba ɗayan su da ikon Allah amma muna yin su muna da na'ura ta sauke bayanai waɗannan kasusuwan muna zuwa muka saka a computer za ta iya harba su sai ta koma da su rubutattu kafin wani lokaci sai ka ga duk abubuwan nan da muke faɗe da baki ga su kuma sun zama littattafai don haka muna sauke sahihul bukhari sai zama muna da sharhin sahihul bukhari kenan da Hausa ina fatar mun gane wannan duk littattafan nan da kuke gani na Muhammad Salih al-Uthaymeen ai haka ɗaliban shi suka yi Salih al-Uthaymeen littattafan da ya rubuta da hannun shi ba su wuce guda uku ko guda hudu ba bayan rasuwar shi ne ɗaliban shi suka ainihin samu wannan na'urar kawai aka ɗauki kasar aka sa kawai shikenan kasar na magana ita kuma tana saukewa ma'ana tana tanzilin shi tana sauke shi da rubutattun bayanai sai a samu wani kuma yana editing yana gyaggyarawa shikenan sai a tura cikin kwana biyar sai ka ji kasar ya zama littafi waɗannan kayan aikin alhamdulillahi darul hadisi salafiya duk ta mallake su sakamakon waɗannan abubuwan muke son mu tsaya mu yi abubuwan shi yasa komai za ku ji mun yi shi ya zama standard ba dan komai ba don mai abu ne wanda ba a yaɗa shi Allah kaɗai ya san iyakar da zai ji ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kada ku manta da gaba ta 93 a inda malam Fahawi yake cewa wa nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna son sahabban manzon Allah ولا نفرط في حب احد منهم اما باما كيتر اياكا وجن نونا سويايا كو قونا غا وني daga cikin su jama kun ji akidar mu muna son sahabbai gaba daya amma bama yin zarbabi wajen ainihin nuna kaunar ta su wala natabarra min ahadin minhum kuma mu ba ma barranta mu ce ba mu ba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nubghidu man yubghiduhu kuma muna kin duk wanda yake kin su wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum wanda baya ambatan su da alheri sai dai sharri to ba ma san irin wannan mutumin wala nadhkuruhum illa bi khair domin mu musulmi ba ma ambatan sahabban manzon Allah sai dai da alheri wa hubbuhum dinun domin kaunar sahabbai addini ne wa imanin kuma imani ne wa ihsanin kuma kyautatawa ce kuma duk mutumin da yake kaunar sahabban manzon Allah ya kyautatawa manzon Allah ya mutunta manzon Allah sakamakon wannan ya kyautatawa Allah kuma ya mutunta Allah mutumin duk da yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya munana manzon Allah kuma ya ci mutuncin manzon Allah sannan wannan ya kai ga cin mutunci ga Allah madaukakin sarki domin jama'a an yi wa manzon Allah adalci a ce abokan shi gaba ɗaya sun rayu da shi ne a cikin cuta da rashin gaskiya da munafunci an yi wa manzon Allah adalci a haka yanzu jama'a an yi wa manzon Allah adalci an mutunta manzon Allah a ce Aisha da Hafsa sun zauna da manzon Allah a cikin cin mutunci ne da cin amana dan haka kaunar sahabbai din jama'a addini ne kuma kyautatawa ce ga Allah kuma kyautatawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa buhuduhum amma kin su kuwa kufurin to kafirce wa Allah ne kin sahabban manzon Allah kafirci ne jama'a wa nifaqun kuma munafinci ne wa tughyanun kuma karkacewa ce duk mutumin da ainihin yake kin su yana da waɗannan sifofi na kafirci da munafinci da kuma karkata a zuciyar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau za ka yi mamakin wannan maganar yau Imam Tahawi yana yin ta yau shekara nawa yau shekara wajen 1000 da wani abu al-Imam Tahawi yake wannan magana dan ka dauka fa kuma ka sani da cewa matsalan nan ta ƴan Shi'a fa ba wai matsala ce ta kwanan nan ba kuma matsalan nan ta ƴan Shi'a ba matsala ce ta nan Najeriya ba matsala ce ta duk inda suka bayyana sai sun haifar da wannan fitinar to tambayar da ake annan ita ce shin aqidojin da aka san ƴan Shi'a da su a da na kafirta Abu Bakar da Umaru da Uthmanu da Muawiya da Abu Sufyan da Yazid da makamantansu ko ƴan Shi'an yau suna da waɗannan aqidojin suna da wannan aqidojin domin kasantuwar suna da waɗannan aqidojin su suka ja matsalar da ake samu da su har yau Ahlus Sunna ba suna gaba da ƴan Shi'a bane dan fa ƴan Shi'a sun ce suna son Ahlul Baiti. ƴan Shi'a ba suna gaba da Ahlus Sunna ba suna gaba da ƴan Shi'a bane dan ƴan Shi'a sun ce suna bin mazhabar Ja'far as-Sadiq. A'a. Gabar ita ce saboda suna kin sahabban manzon Allah kuma suna zagin su kuma suna kafirta su. Kuma wannan abun jama'a har yau dukkan mutumin da ya taba samun kanshi a cikin ƴan Shi'a a nan Najeriya ko a Iraki a Iran ya samu kanshi ko a ina duk inda ka samu ɗan Shi'a yana da wannan siffar jama'a alhamdulillah akwai cassette wanda yake an dora shi akan CD kuma yana nan akan internet kuma an maida shi da Hausa an maida shi da Turanci na Turancin ne ban sani ba ko kun same shi wannan ainihin wato ta'addancin ƴan Shi'a akwai na larabcin shi da na turancin shi da kuma na Hausar shi na san da yawanci jama'a sun samu na Hausar shi a cikin na Hausar zaka ga an kawo don dama fassarawa kai asali da larabci ne zaka ji inda malaman Shi'a ƙarara suke fitowa suna zagin Abu Bakar da Umar kai a nan zaka ga wani a zaune ma yana zagin manzon Allah ƙarara yana zargin manzon Allah cewa duk manzon Allah ne ya haddasar da wannan fitina duk wanda ya ga wannan idan aka gama duk waɗanda ba su gani ba jama'a za mu zo muku da shi sai mu haska muku a bango nan ku gani kamar yadda ake muku majiji insha Allah sai a zo da projector kowa ya tari ya kalla a sa a waje a sa a ciki kowa ya gani ya ji kaga Khomeini yana shan taba Khomeini dan club ne to yanzu a ce waɗannan mutanen za a kawo a ce mu karɓe su a ce kuma mu zazzage sahabban manzon Allah daga cikin zukatanmu mu ce su mutanen banza ne mu karɓi mashayata ba irin su Khomeini mu karbi ɗan iska masu tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai du'atu taqrib masu da'awar wai a sassauta a zo a hada kai doktor Mustafa Suba'i yau fiye da shekara 40 yake ba da labari a cikin littafin shi as-sunnatu wa makanatuha fi at-tashri' al-islamiyya ce shi dan braba ne dan kungiyar ikhwan ne shi ne shugaban ƴan ikhwan ma na kasar Sham har zuwa sadda ya mutu cewa yake yi mu iyakar kokari domin mu yi kokarin hada kai tsakanin ƴan Shi'a da ahli sunna yake amma ba mu gane cewa wannan kokarin namu ba zai yi ba yace sai ƙarshen rayuwar mu da mu gama bata lokaci yace dan duk yadda aka kai aka komo aka kai aka komo aka kai aka komo ahli sunna ba su yarda ba a hada kai amma da sharadin ƴan Shi'a su daina zagin sahabbai a je a samu ƴan Shi'a a gaya musu wannan ita ce matsalar ku sai ce in dai zagin sahabbai ne ba su kumawa yace Ashura na zuwa sai su manta sai su ci kwatiti suna zagin sahabbai yace dan haka sai mu gane cewa mu da muke kira akan a zo haɗin kan ashe mu da kanmu ne muka kuskure tukuna saboda waɗannan mutane taurin kansu yayi yawa akwai wani hindiki mai suna ainihin Hassan Nasrullah wannan Hassan Nasrullah cikakken dan Shi'a ne dan kasar Lebanon ya fito yana magana dangane da cewa maƙiyanmu ne suke haɗa mu faɗa tsakanin ƴan uwanmu ahli sunna da mu masu bin mazhabin ahlul baiti amma mu ba wani fada tsakaninmu ina samun haka sai ne sauri sai na rubuta mishi email a wannan daren na rubuta mishi email na tura mishi an sa shi a tasha al arabiya da tasha al jazira yana waɗannan bayanan daidai lokacin da za a fara yakin da ainihin Isra'ila ta yaki Lebanon a bara ne ko makamantan haka ta kakkarya musu gidaje da garuruka email din da na rubuta mishi cewa to alhamdulillah maƙiyanmu ne suke hada mu to in maƙiyanmu ne lallai karatutukan da maƙiyanmu suka koya mana akan mu zagi Abubakar da Umar to mu jefar da maƙiyanmu wannan karatun kan mu zai haɗu in dai maƙiyanmu ne ke haɗa mu amma ina ba a wuce sati biyu da wannan maganar ta Hassan Nasrullahi ba sai gashi an sake ruwaito shi a tashar su ta Al-Manar yana ainihin zagin Abubakar da Umar to nan kuma maƙiyanmu ne Yahudawa ne suka ce mai sai ya zagi Abubakar da Umar sai da haka duk yadda kake tunani da dan Shi'a shi fa in har bai zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hankalin shi ba zai taba kwantawa ba to ashe ko in haka ne jama'a babu shakka wannan matsala ce wadda yake matukar su ba za su janye zagin sahabbai ba to mu kuma ba za mu janye kafirta su ba don duk garin da muka je sai ɗan tsirarin ƴan Shi'a sun rubuto Mala Albani kana zagin Khomeini kana zagin Zazzaki ai an ce ba kyau zagin musulmi in ce gaskiya ne babu kyau zagin musulmi amma Khomeini da Zazzaki ba musulmai bane kafirai ne don haka amsar waccan magana ta ƙarshe kenan amsar ta biyu kuma ita ce bagi bane hukunci muke faɗi a kansu cewa sun zama kafirai ne ba zagin su muka yi muka ce ƴan kaza kaza ƴan kaza a'a cewa muka yi sun zama kafirai don haka wannan hukunci ne ba zagi bane jama'a wani irin addini ne za a ce shi addinin ba zai taɓa yiwuwa ba sai an zagi asalin waɗanda suka zauna da annabin addinin kuma a ce ana son waɗanda suka yi zurfi a cikin addinin su haƙura a ci gaba da zagin waɗannan manya-manyan don kai ya haɗu ba zai yiwu ba jama'a yanzu ga shi nan an yaudari kanawa kamar yadda nake faɗi jiya wai yanzu suturi ne suke fitowa gidan rediyo wai suna cewa wai duk kowane musulmi ya ba da haɗin kai wai sai ahli sunna don haka shi ne Zazzaki shi kuma a daidai wannan maulidin da ya zo cikin bayanan shi sai ke cewa don haka babu abin da ya fi dacewa sai a rinka kama ƴan wahabiyawan nan ana kashe su da ahli sunnan nan don su suka hana haɗin kai a Najeriya me yasa saboda in an yi haɗin kai tsakanin wani da ɗan Shi'a daga ƙarshe ɗan Shi'a ne zai koma sama don shi ba zai sassauta ba yanzu a tashi taro to an daina kaza an daina kaza ana tashi abin da aka ce an daina ɗin nan sai ya yi ya kafe a kai to kuma sai a da a ce to kai ka haƙura mana zagi na ƙari ne zagi baya ƙari tunda baya ƙari ku bar su zagi sahabbai mu kuma mu kafirta su a tafi a haka in zagi baya ƙari
ku daina jin zafin mun ce zazzaki kafiri ne zafin da kuke ji in mun kafirta zazzaki bai kai zafin da muke ji in zazzaki ya bude baki ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Muawiya ko kuma makamantan su irin su Amr ibn al-As ko Aisha ko Hafsa ko kuma sahabi makamantan irin irairan su Mughira ibn Shu'ba zafin da kuke ji ko kadan bai kai zafin da muke ji ba domin ku ko yaje zafi ne akan shi aka zaga an ci mutuncin wanda kuka yadda da shi mu kuma muna jin zafin ana rusa wasu mutane ne waɗanda automatically in suka rushe musuluncin ya rushe kamar mutum ne zo yana datsar kafar teburan nan da nake zauna akai sai a ce to ina ruwanka ai bai datse ka ba kafafuwan teburin yake datsa sai a ce to ka rabu da shi bane ai ba kai ya datsa ba me zai je baya sadda aka bar shi ya daddatse kafafuwan nan teburin faduwa zai yi ashe duk mutumin da yake musulunci da gaske jama'a ba sai yadda ake a zagi Abubakar da Umar da Uthman ba sannan a cikin masu riwaya jama'a sai in shi a suka dubi mutanen da suka fi kowa yawan riwaya tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sai suka kafirta su in shi a sun kafirta kuma sun zagi sahabi Abu Huraira idan ka rugurguza Abu Huraira a cikin sahabbai to babu shakka ka rugurguza kashi hudu bisa biyar na hadisan manzon Allah ka barwa musulmi kashi ɗaya ne waɗannan kashi ɗayan ba da su ne ma asali ake ibada jigajigan ibada ba in ka zo cikin tabi'ai ka samu Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri in ka rusa shi shi ma ka rusa kashi hudu bisa biyar na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo cikin atba'ut tabi'ina ka rugurguza Imam Malik to ka rugurguza hadisan manzon Allah kashi 99.9 domin mafi yawancin waɗanda suka rayu a tabakar Imam Malik da sa'o'in shi da yayyen shi da malaman shi da na ƙasa da shi mafi yawancin su sai da suka waye gari suka zama ɗaliban shi a cikin hadisi idan ka rusa Imam Malik ka rusa duk ruwayoyin da waɗannan suka koya malaman Imam Malik zuciyarsu bata kwanta musu ba da Imam Malik ya zama malami sai da suka dawo suka durƙusa gaban shi suka koyi karatu saboda baiwa da daraja da Allah ya mishi a cikin hadisin manzon Allah dan Allah ka je ka karanta littafin Usulul Hadis da littafin As-Sunnatu Qabla At-Tadwin da littafin As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'il Islami zaka ga yadda waɗannan malaman suka fito suka bayyana hadarin da ƴan Shi'a suke nufi wajen rugurguza waɗannan mutane guda uku to duk ɗan Shi'a bai yadda da Imam Malik ba duk ɗan Shi'a bai yadda da Imam Zuhri ba duk ɗan Shi'a bai yadda da Abu Huraira ba waɗannan mutane ukun da basu yadda da su ba me yasa ba su yarda da su ba me yasa sai da suka ware waɗanda suka fi kowa riwaya don su rusa addini to anya jama'a muna da hankalin kanmu za mu yarda kuma mu ce wai waɗannan mutanen wai a yi kara a bar su a kan abin da suke kuma a zo wai a haɗa kai wai sai a zo ane mana wayau yana cewa wai saboda in ba mu haɗa kanmu ba ga arnan kudancin Zaria sun taso mana ga arna daga kudu sun taso mana ana gafata malam da wanne za mu ji ai gwamma mu haƙura a'a ba mu za a ba haƙuri ba su za a ce su daina zagin sahabbai in ba haka ba jama'a babu haɗin kan da za a yi tsakanin ahlus sunna da ɗan Shi'a yana kan zagin sahabbai kuma Allah ya bada nasara a kai an yi obara jama'a dan babu yadda za a yi ka samu kwarto ya turmushe matarka ka dawo 11 dare kuma a ce to tunda dare ya yi yanzu haƙura shi ka tura shi can gefen gado ita tana tsakiya kai kuma ka kwanta daga nan dare ya yi a rufa asiri aha ba zai yiwu ba saboda matarka ce Abubakar da Umar sun fi matarka kaga ba yadda za a yi wannan haɗin kan da kwarto da mai mata a gado ɗaya a sa ta a tsakiya a ce to dai shi kenan almuslimu akhul muslimu la yakhzuluhu la yahqiruhu la yanzu ka kore shi da daddare kawo lakanta shi makiya za su ji kanku yan fashi za su kashe shi to ka haƙura dai ka haƙura Allah ya rufa asiri dai haƙura za ka sai dai a waye gari ka mutu saboda zuciya ka haɗi zuciya ka zama kamar busasshen kifi jama'ar musulmi ku ce mu haɗa kai da waɗannan mutanen su ba za ku je ku ce musu su tuba su daina zagin sahabbai ba na tambayi wani profesa ne jama'a profesa ne a biochemistry mutumin Iran muka haɗu da shi a wurin aikin hajji alhamdulillah yana jin turanci pes muka zauna a nan Madina gaban masallacin manzon Allah muna hira sai nace mishi yanzu kai tunda you are an enlightened personality ma'ana kai dan zamani ne kanka ya waye kai ilimin zamani yanzu mun manta da rigingimin da suka faru mana mu ture su baya mu yanzu mu dubi menene yafi mana alheri yace ba zai yiwu a yi wannan musuluncin a yau ba ba a tabo ainihin wadancan da suka ja mana fitina ba nace kaddarasu suka ja fitina yanzu suna nan da rai suna ci gaba da hura wutar fitina koko sun mutu yace sun mutu nace to mu yi kokarin maganin fitinar da suka bar mana mana mun manta da cewa sai mun zage su tunda zagin su kuma yana ƙara dagwalgwala al'amari sai ce ai ba zai yiwu ba ne shine tabbatar min da wannan aqidar jiya da muke faɗi ta su cewa la wala'a illa bi bara ai bai yiwuwa ne a kaunaci ahlul bait sai an ci waɗannan mutanen don haka in other words ba zai yiwu a yi musuluncin yau ba dole sai ane ana zagin waɗannan mutanen don dan shi a ko tafiya yake ya taka kusa a motar shi tai faci sai ce Allah ya tsine wa Abubakar da Umar dan shi duk matsalar da ta faru a duniya zai ce Abubakar da Umar ne suka jata ku karanta rijalul kashi Abu Umar al-Kashi yace dukkan wani jini da ya zuba a cikin musulunci na haramun kifan kai kenan yace da dukkan wata zina da aka yi da wani farji da duk wani maye jiya da aka sha yace da duk wani ta'addanci ko zalunci da aka yi har kiyama ta tashi to alhaki na kan Abubakar da Umar dan haka yace babu sauna ba sassauci wato babu ragewa yace zamu ci gaba da tsinewa Abubakar da Umar har kiyama ta tashi kuma zamu ci gaba da umarnin mutane su tsine musu albarka har kiyama ta tashi wannan ne littafin sunan shi Abu Umar al-Kashi sunan littafin shi Rijalul Kashi idan ka je ka samu wannan littafin zaka duba na ɗan shi'a ne kamar yadda littafin Tahzibut Tahzib yake a wurin malaman hadisi na ahlus sunna haka wannan littafin yake mujalladi guda ne yanzu jama'a irin masu waɗannan maganganun abinda zamu tambaya yayi wannan magana yau fiye da shekara 900 da ta wuce shin har yanzu ɗan shi'a suna nan akan zagin sahabban nan ko ba sa kai suna nan to ashe ba a san haɗin kai saboda haka ya du'atat taqrib ya kuma su cewa a sassauta dan a kusanto a haɗa kai saboda a fuskanci makircin duniya na'am wannan yana daga cikin makirci shi ma yakin da America take wa musulunci a yau jama'a bai gaza bai fi kuma yakin da ainihi da kasashen yan shi'a suke wa musulunci ba duk ɗaya ne jama'a saboda haka in dai za mu haɗa kai da yan shi'a to sai dai su bar shi an ce su dawo addinin musulunci kamar yadda in dai ana so mu haɗa kai da Amerikawa to sai dai su bar kafirci su dawo addinin musulunci iyakacinka kenan wannan kuma sako ne muke faɗi musamman ga ba komai ba a'a zagin sahabbai a mai da shi ba komai ba a zo a haɗa kai to ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mana yace wa musbitul khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة saboda titita Abubakar da Allah yayi da kuma gabatar da Abubakar da Allah yayi a bisa dukkan al'umma haka manzon Allah ma ya gabatar da shi duk abin da yake ya komo manzon in ba shi da rai Abubakar ne zai zama wa zai zama khalifa matan gida suka kafe a manzon Allah Abubakar ya fara limanci kuka yake ai Umar dai aka kai aka komo har sai da manzon Allah ya musu tsawa ni dai Abubakar nace ku ce limanci Abubakar ne yake limanci manzon Allah fuskar shi tayi haske ya ji dadi ya farin ciki manzon Allah ya koma Anas yace a wannan safiyar manzon Allah ya rasu yana farin cikin Abubakar ya karbi limancin sallah kamar yan su sai suka hado akan Abubakarin hatta sayyidina Ali yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗu suka ba da goyon baya akan ainihin kafa gwamnatin Abubakar. Aliyu kuma ya fi ƙarfin munafunci a ce wai bai yarda da gwamnati. Thumma li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sannan sai Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara mishi yarda. Thumma li Uthman radiyallahu anhu sannan sai Uthman Allah ya ƙara mishi yarda. Thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sannan sai Ali ɗan Abi Talib ma hum Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma lallai mutane goma nan da manzon Allah ya ambaci sunansu
وبشرهم بالجنة يمسع البشر ذا الجنة جماعة من رؤى الله نيزو طرب طرب يقري كم من بري باين ياي خطب لهم بالجنة مو ما من يمس شهد هذا الشيء وإن الجنة ني على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن يبدأ من رؤى الله يمس شهد كمر يبدأ من رؤى الله يشهد إن الجنة ني مو ما من شهد دونه وقوله الحق مدن من سعيد وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح دكما ابو عبيدة بن الجراح وهو امين هذه الامة وانا متنشيني سكتر جنرال وانا الامة لكي سكتر جنرال رضي الله عنهم الله يقارى مسيدة اجمعين باكي قيانسي ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda bi ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah ma'ana yayi maganganu masu kyau sun daga duk wata ainihin kazanta duk mutumin da ya tsarkake waɗannan yayi maganganu na alheri akan su fa kabbari aminan nifaqi ya kubuta daga munafinci ba shi ba munafinci alamar munafiki kenan shine kaga yana kokarin bata sunayen su to jama'a mu dai kun ji matsayin mu game da sahabbai ko kun ji matsayin mu game da matan manzon Allah kun ji matsayinmu game da ƴaƴa da jikokin manzon Allah dukkan su muna kaunar su kuma jama'a babu wata fitina yau zamu warware matsalar gab ahlul bait suka cude da sahabbai wajen auratayya baka dauka yarka ka bayar aure idan baka amince ba zamu zo zamu kawo muku yadda auratayya ma suka rinka faruwa kuma duk abin da muka kawo muku zamu fada muku littafai zuwa za ku je ku karanta ko shay'in fa'aluhu fi zubur ya kaga duba ma'ana daga cikin malolin wannan ayar da abin da musulmi zai yi shi ne akwai a cikin littafi ba wai a mujalla ba da abin da baka faɗi littafi a ina ka karanto shi babu yadda za a yi jama'a mu game da sahabbai ne matsayin mu game da tabi'ai da malaman tafsiri da malaman fiqh ka ji daga bakin mu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansami anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لما علماء السلف من السابقين ما لم انفرقوا دا جتكم وطن دا سكا قباتا إرنسوا إرنسوا أبو بكر الصديق ما لنين إرنسوا علي إرنسوا عمر إرنسوا أبو طلحة إرنسوا أيني واتو طلحة شتابعي ينزع نمبا أنا مغاناني دنغاني دا مرتبة تصحب بنتكابا ينزع منا مغاناني دنغاني دا مرتبة تإلمي شن منا زاجم ما لم shine malam yake cewa malaman farko daga cikin wadanda suka gabata da wadanda suka zo harkar kiraa kamar su Ibn Jarir al-Tabari da wadanda suka kware a fannin nahwu da sarf da balaga da adab da sauransu wadannan duk malaman alheri ne don nahwu alheri ne tafsiri alheri ne balaga alheri ce to duk wadannan malamai da suka yi aiki fiqhi da malaman fiqh irin su Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmadu da Maliku irin ka ta wasu mai risala mai qawaidi mai iziya duk waɗannan malaman fiqh ne ko wan nazar da malamai masu bahasi masu tattara littafai su sai ce babban abin da ya bashi mamaki shine kace wannan mutum ya wajen shekara shi 200 da rasuwa nace ko shakka babu nan da nan sai ne printin mishi tarihin dan fodi wanda nake da shi nace ga tarihin shi ma ka samu yace abin mamaki ina ya iya samun waɗannan littafai mashhur yake babban abin da ya burge shi kenan game da littafan dan fodiyo shine duk magana da dan fodiyo yayi sai ya ce a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza mana dan fodiyo yana daga cikin ahlul nazar kenan sai su da huwa ala ghairi sabili to ba shi akan hanyar da musulmi suke akai ya kama wata hanya daban dan haka jama'a mun yadda malaman musulunci malamai ne na gaskiya suna da daraja suna da matsayi kuma ba a zage soke mu sai je su ce ai suwana na zagin malaman fiqh yau kamar shekara 20 da suka wuce ina karantar da risala a masallacin mu jama'a da magariba wani bawan Allah ya zo daga Samuru da yazo aka gama karatu sai ya ce do Allah shi tambaya yake yi ina ne masallaci din ne ko ba shi bane shin ma masallaci ne ko ba masallacin ba sai muka ce to yanzu dai gani ya koriji kai da ka ji an ce muna zagin malaman fiqh kuma ka zo ka samu muna karatu risala jama'a kun fahimci wannan da kyau ya yana zuwa sai su malam Yusuf san ba suka zaunar da shi suka ce mishi to saurara mun ji kana cewa kana so ka zauna da su Albani da su malam Ja'far don su bayyana maka me ake ciki a kasa waɗannan mutanen zagin babanka suke yi
sun zagi Abubakar gumi sun kafirta shi da fati tsakanin su shine a lokacin sai yan jarida suka je suka ce suna son su ji menene genesis menene farko menene ya jawo rikici tsakanin shi da waɗannan waɗanda suka jawo shi in fito shi dai na farko tukuna an dauko shi zai tafsiri ya zauna sai iyayen gidan gayyato shi sai suka ce mishi ahir dan haka yace to shi kuma kawai sai shedan yayi aiki akan shi sai ga to mutanen da suke zagi uban shi mutanen da suka kafirta uban shi sai aka ce to me yasa a matsayinka nan mai tunani mai ilimi baka tsaya ka auna mutumin birnin Kebbi yana zauna a ainihin Makka tsakanin Makka da Ta'if hira ta hada duban ma sai da suke da Dr. Ahmad ba muna zaune da shi a Makka sai wata munasaba ta kama sai nazo ina ta bayani akan Malam Abubakar gumi sai ce yanzu sun aushi sai ce to amma Dr. Ahmad dan shi bai san haka ba a lokacin ma ni ban san wannan maganar ba sai ce me yasa sai ce ai wallahi yana fushi da ku akan an ce kuna zagan mushi uba sai nace mishi ai kaga yana da kurutiya a cikin da'awa wannan irin abu me yasa aka ce muna zagin Malam Abubakar gumi ana so a bata da'awan mu ne dalilin da yasa na kawo maganar kenan amma labarai ne masu tsawo sai wata ran za mu zazzage su insha Allah to me yasa ake cewa muna zagin malaman fiqh sai ce Imam Malik eh dan shi abin da ya dauka Malik ma'sumun min al-khata'i waz-zalal Imam Malik ya fi karfin kuskure ya fi karfin yin abin da ba daidai ba to in har ka ce yayi kuskure to sai je juwa magana sai ce to ka babu shakka Imam Malik yana iya kuskure me yasa yake iya kuskure saboda shi mutum ne daga cikin mutane wanda bai kai martaba ta annabci ba tunda muke ba mu taba cewa annabi yayi kuskure a wajen isar da sako ba tunda muke ba mu taba cewa Allah yayi kuskure a Qur'ana to za a iya samun kuskuren fahimta game da abin da ya fahimta wani ya iya cewa wannan abin ba daidai bane to in ko haka ta faru baya yiwa kuma a ce to wannan mutum bai kuskure ba in aka ce bai kuskure ba to ya zama da Allah da annabi da shi sai yazo yin magana sai ya zama sabbe yake yin magana jama'a hadisin da ya kamata ya hujja da shi ba shi da hadisin dan abin da yake faruwa mutane ba su san cewa waɗannan hadisan yanzu ne aka yi zaman aikin tara su ba zamanin waɗannan manyan malaman fiqh babu waɗannan littafan na hadisi zai zama bai san su ba kenan in ba wani malami da ya san su ya zo ya zauna Madina Imam Malik ya je ya koyi karatu wurin shi ba dan haka da aka zo aka ce mishi ala gafata malam ko ya halatta a alwala a tsifa ya su sai ce wannan ba sunna bace da za a ce wa mutane su da jama'a suka watsa sai almalai su dan sa'adi shi ya karantar da mu hadisin da ya kawo hadisin Imam Malik ya ji sai ce wallahi ban taba jin wannan hadisi ba amma hadisi ne mai kyau da jama'a suka dawo suka taru sai Imam Malik ya ce jama'a maganan nan da na faɗa ba daidai ba ce ga abin da take daidai yanzu ku ringa tsefa yatsunku a alu sai Imam Malik iyakacin mutuntawa a wajen riwaya kuwa idan hadisi ya zo daga Imam Malik to wannan hadisi yana daga cikin asaqul ahadisi da muke karbe amma a wajen ra'ayin shi ko maganar shi wanda ta shafi hukunci ko fatawa daidai bane ne dalilin sai ce saboda kada jahilai su dauka cewa cikon Ramadan ne ake yi dan haka sai ce ba daidai bane sai mu ce a yanzu wannan tunanin da yazo wa Imam Malik ba daidai bane a karbe shi a cewa mutane ku yi sittar Shawwal kuma sittar Shawwal ake yi annabi ma da yazo yana runguma hannu shiru yake yi sai Abu Huraira yake ya manzon Allah ina gama ka da Allah shiru da kake in kai ka bar harama kafin ka fara karatu me kake yi sai ce ga addu'a da nake kai ma yanzu ka samu jahilin zamanin ka yi maka haka sai ka fada mishi na'am ake sai a ce musu me ake tayi ake gata yi ta saboda haka jama'a malamai suna iya yin kuskure kuma kuskure in ma aka kore shi daga kan malamai to an ba su martabar da tafi karfin su wannan kuma ba a su fahad ba mihrabi hudu take da shi minbari hudu ne a Ka'aba jama'a in aka zo sallar juma'a wannan limami na malikiya zai hauye hudu ba wannan na shafi'iya zai hau wannan na hanafiya zai hau kowanne zai hau malami ne sai fara da'awa daga baya ta juye ta zama sarauta kamar yadda dan hudu ba sarki bane malami ne daga baya ta juye ta zama sarauta da yanzu sai ce wannan ba musulunci bane a rushe waɗannan minbarori a bar guda ɗaya sai sa wa Ka'aba limami guda ɗaya malamai a waɗancan zamuna ba su ɗauke shi ya rada su da ƙasa ba in siyasa ne suka mayar da mazhaba jama'a ta zama abin da suke haddasar da fitina da ita a addini ku karanta littafin tarihi tashriqan nakar waɗannan jama'ar shine abin da yake faruwa kawai yanzu misali jama'a tsohon shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar da ya hasasa ga cewa mutanen kungiyar Izala suna da jama'a da yawa a Najeriya sai ya janyo malaman Izala a jiya amfani da su ne dan ya kafce jama'ar su sai ya haka aiko in ba ku manta ba annan Kaduna shugaban malaman na kungiyar ya sa rigar PDP dan ya tsaya musu ya musu gwagwarmaya har sai da take jama'a su kace na haka suna kawo ayoyi da hadisi suna sharhi an yi haka jama'a ko ba ai ba an yi haka muna nan da program sun ji a cikin CD guda daya mun yi documentin din shi yo barin shi za a yabi iska kai muna nan mun aje shi ina fatan mun gane ashe iska yan siyasa suke haka sarakunan gargajiya suke ina fatan kun gane yanzu shekarau da ya mara wa yan Kadiriyya baya bai mara musu baya dan yana Kadiriyya ba Kadiriyya yake ba sam kuma ba zai Kadiriyya ba amma a lokacin nan in gidan Kadiriyya suna cewa kar a sake a zabi shekarau saboda ba wahaji ne zagin shi suke suna kafurta shi kananan hukumomin Kano sai da suka bi suka yi wa'azi gaba ɗaya suka ce ka a zabe shi mu din ahli sunna salafiyya yayin shi ba mu da amfani su kuma waɗancan fa sun zage shi amma sai kwakwalon shi ta karanta mai suna da yawa sai watsar da mu ya ci amanan mu sai ya rungumo waɗancan makiyan mu to haka yan siyasa suke to haka suka yi wa mazhabobi jama'a dan haka suka rinka switching daga watsar da Shafi'iyya sai aka ce yanzu Malikiyya ce sai aka dauko Malikiyya aka kafa ba a wuce shekaru 50 da haka ba shine aka haifi sunan risala sai aka tayar da su a ƙarƙashin mazhaba ta Malikiyya saboda ita ce gwamnati ce ta banne ita gwamnati ta gina kwakwalwar su ta karanta musu a jihar Kaduna ina da jama'a fa in suka zo za su yi taro da malamai a yadda kwakwalwar su ta karanta musu ya sauran malamai ba su da jama'a sai su ce a tara musu su a wuri guda sai a tara musu su kamar kajin kirsimeti sai su yi adireshin ɗinsu da kalma ba fa don suna tare da ni ban na son ku gane haka in na fahimci suna tare da ni na yaudar kaina suna ganin cewa kawai ina da kalma ne a cikin jama'a in na faɗa tana tasiri wannan su ne 'yan siyasa jama'a in ba ku san su a haka ba to kun yi kuskure da mutane a haka suka tashi sai al'amarin mazhaba sai zama musu shikenan shine addini to duk wanda sai ga bai bin mazhaba su sai ce za a yi kaza za a yi kaza al-allamatu Jamaluddin al-Qasimi mai tafsirin ainihin abin nan tafsirin Qasimi hukunci kuma gwamnati a lokacin ta ce duk wanda ya fatawa sabanin waɗannan mazhabobin guda hudu ya yi ridda to jama'a kun ga ashe abubuwan siyasa ne in ba haka ba duk fatawar da kai ba maganar mazhaba ba sai ce sai ce mai madogararka sai mana wankan tsarkin saka mu a Malikiyya yanzu kamar ni iyayena da kakanni na ba malamai bane tashi ne na tafi wurin malamai na koyi Qur'ani da hadisi da fiqh da kaza kaza to shikenan ban san wata rana jama'a da aka zaunar da ni aka ce yau an yi min wankan tsarkin ce sun haife ni cikin Malikiyya sannan malaman da ne karatu da su har ne karatun ba su taba ce min to yau an mai da kai Malikiyya ba in ko karanta littafin su ne zama ba Malike to yadda na koyi littafan Malikiyya tun daga sama har ƙasa haka na koyi na Shafi'iyya haka na koyi na Hanabila haka na koyi na Ahnaf to shikenan yanzu na zama Malikiyya kenan na zama Shafi'iyya na zama Hanabila na zama Ahnaf dai kenan na biyu jama'a wani dalili ne dan Najeriya zai ce shi ba Malike ne dan Hodiyo ma da ya da'awa bai taba cewa shi Malikiyya bane ku karanta littafan dan Hodiyo baki ɗaya na tabbatar da ijtihadi ne da aiki da dalili dan Hodiyo bai taba kira zuwa ga cewa ku zo a bi mazhaban Malikiyya ba karanta littafin shi Hidayatut Tullabi ila Tariqis Sawab menene ya faru turawa ne da suka zo suka karya gwamnatin dan Hodiyo bayan ya rasu shi da ƴaƴan shi sai suka zo suka ce to sun cire shari'a sun kawo Malikiyya sun cire kuma Larabci sun kawo harshen Hausa dan haka cewa Najeriya Malikiyya ake bi to wannan maganar turawan mulkin mallaka ne suka kaddara ko kuma suka sanya wa Najeriya wannan abu amma ba wai dan Hodiyo ne da ya jihadin tabbatar da musulunci ba malaman da suka kawo musulunci a kasar nan ba zuwa suka kira zuwa ga Malikiyya ba dan haka mun ga dan Fodiyo suna karanta littafan fiqh na Malikiyya da sauran mazhabobi mun ga su dan Fodiyo sun yi kira ne zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna ku karanta wannan magana a cikin littafin As-Saqafatu Al-Arabiyya fi Nigeria ta Dr. Ali Abubakar wannan malamin dan Najeriya ne thesis din shi ne ya rubuta yana bayyana cewa Najeriya dai shari'ar musulunci aka san mu da ita amma da turawa suka zo suka ce sun cire shari'a sun kawo mazhaban malikiya shikenan yanzu wannan abin da turawa suka ce sun kafa dai ne fa da suka ce sun cire larabci sun maida hausa suka da suka ce kuma sun cire hausar sun maida turanci yanzu dukkan mu mun koyi turanci shikenan sai mu ce mun zama turawa turawa ne suka ce official addini na Najeriya shine malikiya a daina cewa shari'a ba sa son su ji kalmar shari'a official yare na Najeriya suka ce turanci to in dai dan Najeriya zai ce shi dan malikiya ne to sai dawo ya ce shi bature ne ke saboda haka jama'ar musulmi mu ba malikiya muke bi ba za mu koye muku ba kuma ba laifi bane laifi shine mu ce mu ba musulmi bane kuma ba mu ta faɗin haka ba kuma ba mu ta faɗin haka har abada insha Allah laifi mu ce ba mu yarda da Qur'ani da Sunna ba laifi mu ce ba mu yarda da malaman musulunci ba amma cewa kuma sai mun yarda mu mabiyan Maliku ne to wannan ba mu yi shi ba shubha ta farko shubha ta biyu me ya faru yanzu a izala musamman ta jos suka dawo suna cewa su malikiya ne su ma wannan son zuciya ne da rashin sanin asali saboda aka fa izala jama'a babu wani dan izala da yake cewa shi malikiya ne amma menene ya faru a wannan lokacin sai aka fara samun mutane in an je wa'azin kasa kowa ya je siyo littafin hadisi tunda ana ta cewa ai aiki da sunna a lokacin mutum nawa ne suka iya karanta hadisi su iya gane ya inganta ko bai inganta ba yan kalilan qillatun qalilatun jiddan yan turawi ne kadan sai rudani ya fara shigowa cikin izala tunda wannan zai je karanta karatu bai ma gama fahimtar shi ba misali jama'a a anguwar mu wani ya je karanta sauraro ma yayi a kaset afwan sauraro yayi a kaset sai zo ni eh wa'azi a masallacin anguwar mu sai ya ce cin abinci da cokali bid'a ne aka ce me dalili sai ce ihya'us sunna a ihya'us sunna aka faɗi sai wani ya miƙo ihya'us sunna ya ce gashi budo mana sai ce a shi fa dama a kasa da ji kun ga ba dan aka takura ba da ya miƙe yayi wa'azi ne baki daya fa kuma yayi hujja da ihya'us sunna ana miƙo mai sai ce a shi ma a kasa da ji yanzu jama'a mutumin da ya ji fatawa a kasa ya halatta mishi ya tashi wa'azi ko da daidai ce a'a ba malami bane shi zai ka ruɗa ne idan kun fahimci wannan da aka ga haka a izala hadisan ba a nuna da ilimin su ba sai aka ce to dan a kayyade kar a samu fauba ka a samu rikici to izala ta kayyade wa kanta mazhabi na malikiya Allah ya ji kan malam Ahmadu Gellan su shine shugaban izala a lokacin annan Center for Islamic Legal Studies yazo an yi wani taro ya miƙe ya ce to ga karar wanda aka aiko da shi daga uwar kungiya ta kasa gaba daya cewa za a bi mazhaban malikiya ne sai marmaza yace ba dan ana son bin mazhaban malikiya ba sai dan ba a gama nuna da karatun hadisai ba dan ka a samu rikici yayi yawa a tsakanin mu mu ji da rikicin da muke fama da shi na aqida wannan kuma abin da ya shafi fiqh ya zama babu rikici a tsakanin mu na rantse da Allah da kunne na da ido na ina zaune a sahun karshe na wannan tiyatar Malam Ahmadu Gellan su Allah ya gafarta mishi ya faɗi wannan magana ashe wannan magana tana nuna ne ashe cewar da izala ta za ta bi mazhabar malikiya ba wai ta yi tabban ninta ne har abada a tafi a ta kalidanci haka ba me ake nufi ba a nuna ba duk mutanen da basu nuna ba ko dole a samu musu wani syllabus wanda za su tsaya a kan shi me yasa ake sa wa yan primary littafi gaba littafi gaba littafi gaba sai a kafe su a kai ka taba jin wanda ke university ana karantar da shi English language a ce mishi kai ya fake ya wuce littafi ka ba yo yanzu ma ane maka hujja da wani littafi ne ya gama maka lecture kawai sai a ce tafi net ka je ka bincika kawai samu tafi din ka je ka bincike kawai ko ina ma ka je ka kwaso dan ba za ka rude ba dan me kai nunanne ne amma dan primary da dan secondary fa dole ne a ce mishi to kaga Oxford eh to Oxford ne naka kai kuma kaga Macmillan eh to shine naka ma'ana dole a dora shi akan wani abu wanda in ya jinu akai to in ya nuna daga baya sai a ce mishi to yanzu mun kai nuna da jama'a za mu iya bin Qur'ani da Sunna a cikin muhaddis doktora akwai akwai masu PhD a hadisi jama'a PhD degree uku akan hadisi jama'a ku ce mana kuma bai halatta mu ba hadisi ba ba ku da dalilin da za ku ce yanzu ahlus sunna ko dan izalan da ke kungiyar kaza kaza kada ya bi hadisi saboda mai hadisi na da rudani ba ma ba hadisin nake da rudani ba rudanin a cikin mu ne a san da ba mu iya karatu ba yanzu tunda muna da kwararrun malamai fa sai a ce to a dawo ai ta bin qur'ani da hadisi in matsala ta taso a ce malam wane sheikh wane ko kuka san hadisi ku yi mana bayani yaya hadisin ne yake ku fitar mana da jawabi shikenan dan yanzu duk abin da bari ku ji jama'a duk abin da duniyar ilimi take da shi in dai game da sunna ne wallahi muna da shi a cikin ahlus sunna a Najeriya ni na ba ku wannan garanti babu wani malami na hadisi yanzu a duniya kakkaf wanda zai ce wai suna da wani abu da suka mallaka na ilimi ko martaba certificate ko wata shehuka a hadisi wanda babu a cikin ahlus sunnah Najeriya muna da su in kuna bukata zan iya kawo muku mutum 50 zan iya kawo muku wadanda wadannan mutum 50 yadda Nasiruddin Al-Albani zai karantar da hadisi tas haka za su zauna su karantar da shi shine dai aka ce mashiha ma'ana karantar da hadisi a zamanin ta tike akan shi ko to a cikin ma'ahlus sunna Najeriya muna da wadanda duk abin da Albani Nasiruddin ya karantar za su iya karantarwa duk mas'alar da ya haƙaƙa za su iya haƙaƙa ta to muna da wani dalili kuma da zamu ce ba za mu bi hadisi ba muna da likitocin hadisi kun fahimta jama'a to in kun gane wannan ashe yanzu mutanen kungiya musamman ɗan ɓangaren Jos da suka koma yanzu duk inda ka same sai ka samu sun kuke wai kawa'idi ake ku an faro daga kawa'idi an bar ni tafan hadisai kuma ana sukar su to wannan rashin fahimta ce mas'ala ta uku mas'alar Malam Abubakar Gulu game da bin malikiya bari in fassara muku bin mazhaban malikiya da Malam Abubakar Gulu yake yi Malam Abubakar Gulu da farko tukuni ya kamata ku gane mujtahidi ne daga cikin mujtahidai ma'ana hamshaki ne daga cikin hamshakan malamai a fiqhu a wannan zamani a ƙarƙashin haka a ƙa'ida ta ilimin mujtahidi ko baya ta kalidanci da kowa haka kuma abin yake ga Malam Abubakar Gulu baya ta kalidanci da kowa amma shi da kanshi a matsayin shi na gogaggen mai da'awa ne sai ya auna fitintunu za su yi mishi yawa ga fitinar aqida ga ta mazhaba dan haka sai ya aje ta mazhaba sai ya ce ya tafi tare da mazhabar da mutanen kasar suke cewa sai ya tsaya akai ta dauki ba dadi da shi akan matsalar aqida har in ya tashi sallah irin sallar su yake yi ya saki hannu wannan me yasa yake haka yace dan ya zauna lafiya da su domin a lokacin fitinar ta yi yawa yo mutanen da ake fitina da su ma akan abu ahlari ahlari yace lallai ayi alwala a lokacin da su kuma alwalan ma sai sun ga dama suke taimama suke bugawa yanzu mutanen da malikiyar ma ba ta da daraja a wurin su balle kai tsalle kace ba malikiyar kake bi ba dan haka da yaje fitintunin za su yi mai yawa sai yace to yanzu shi kan malikiyar ce dan haka hayyar su ba su fada da shi a malikiya ba sai ya huta sai fuskance su a dai sai fuskance su a aqida da ya rugurguza su a aqida ya kwanta ya rasu mu kuma sai muka tashi amma za ba sai muka ce a to hadisi ba a bi dan haka kaga yanzu mu da awar take mana sauki mu yanzu ba wanda yake da wata hayaniya da mu akan aqida duk wanda ya taso Malam Abubakar Gulu ya gama rugurugu da su akan aqida to yanzu mu kuma fa in muka tashi muka ce to Abu Bakar goma malikiya ya bito ba mu fahimci hikimar shi ta mai da'awa ba kenan dan hikimar mai da'awa tana nuna cewa in abubuwa guda biyu suka hadu na gumurzu sai ya dauki mafi muhimmanci a yi ta yi dayan kuma ko ya gyara daga baya ko na bayan shi sa gyara haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana rikici da su akan bautar gunki da shirka da tsafi sai kuma ya zai gano Ka'aba ma a wannan lokacin ba daidai take ba sai ga to yanzu aka ce a rugurguza Ka'aba to da wannan rikicin za a ji sai ja baki ya shiru nan da tsakar dare suna kwance da matar shi a maka Aisha sai ya ce mata zo nuna miki wani abu menene sai je sai ya sa diga sai ya haka jikin Ka'aba haka sai ta gama ramarai sai ce kin ga layin marmaran nan eh to nan ne ya kamata foundation Ka'aba yace amma kin ga sai suka rage sai ta ce to wannan katangafa sai ce ai ba su da kuɗi ne sadda suka zo za su gina Ka'aba dan haka madadin su gina ta ta cika sai suka yi wannan katanga dan su shaida cewa ga iya idda fadin Ka'aba take. Sai Aisha ta ce to ya manzon Allah ka rusa mana ka sa a jara. Sai ya ce a'a zukatan su za su kadu. Kwanan nan ake gogormaya da su akan bautar gunki kuma yanzu ba su gama nuna a musulunci ba a ce Ka'aba ma ba daidai bace kaga yanzu wannan ciyorin ne Malam Abubakar Gumiyabi. Dan haka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga rikici akan gyara ginin Ka'aba shi yafi ko kuwa rikici akan gyara aqida. Dan haka sai bar Ka'abar a wannan lokacin tana da matsala wajen gininta. Sai Abdullahi dan Umar sabda wannan matsalar ta taso bayan manzon Allah ya rasu sai ce tabbas ya lura wajen tawafin Annabi yazo yana karawa daga yadda katangar Ka'aba take. Sai ce ba komai ke sa shi haka ba kenan sai dan yana shallake iya inda foundation Annabi Ibrahim yake. To alhamdulillah yanzu Ka'aba a daidai take an gyara ta salin alin yanzu kowa tashi kawai a daidai take. Yanzu jama'a wannan hikimar da Annabi ya bi sallallahu alaihi wasallam ba ita ce ta kawo aka bi abubuwa a bisa tsari ba. Aka gusar da gunki da bid'a da shirka da ƴan bayan shi suka taso fa sai suka gusar da wannan kuskuren da ya faru a Ka'aba. Abinda Malam Abubakar Gumi yake nan jama'a ya tsaya ya fuskanci shirka da mushrikai da arna da arnantaka da zalunci da azzalumai da bid'a da ƴan bid'a ya rugurguza su kuf jama'a. Sai kwanta ya rasu sai bar mana sauran aiki a hannu. Shi yasa kuka ji yanzu muka ce to yanzu fa karatun duk da muka yi na Bukhari a dashin fida ce yanzu ne za a zo a wargaje karatun Sahihul Bukhari. Yanzu in muka zo muna karatun Sahihul Bukhari sai ka ji kamar ba shi ne Bukhari da Malam ya karanta ba, a'a shi ne Malam ya karanta shi ne daidai da lokacin da ya dace a yadda ya dace. To iya da awar kenan. To yanzu mu kuma fa yanzu mu ba ma shakka kowa duk matsalolin da Malam ke tunani matsala ne a wancan lokacin yanzu ba su zama matsala ba. Karatu yake na Bukhari jama'a. Sai aka zo magana akan aqida ash'ariyawa sai wani dattijo yace ba kyau ne. Sai yace eh ba kyau. Yace a ci gaba da karatu. Sai wannan dattijo sai da wata shakuwa haka, wallahi sai da shakuwa kamar rashi zai fita. Dan sai yace za a ta Malam ash'ariyancin ba kyau. Sai Malam yace ba kyau, a ci gaba da karatu. Maganar sai kaga kamar shi ma Malam bai son yinta. A'a ya san a lokacin tayi nauyi ne. Yanzu fa ashariyanci sai ka ce ba kyau, shi ma wanda yake ashariyancin koya kanshi yake yi. To kaga ashe a yanzu, yanzu ba lokaci ne na ɓata lokaci akan waɗannan rigingimu mafi yawanci da Malam ya kwantar da su ba. To yanzu kuma muna da hujja jama'a da zamu ce yanzu akwai wanda ba zai iya runguma hannu a sallah ba. Yanzu ku duba da kyau ku gani jama'a, ko masallatan ƴan ɗariƙa ka shiga ga samu duk sun runguma hannu a sallah dukansu. Yanzu masallatan ƴan ɗariƙa Dhulfatul Israha ake yi. Ashe yanzu al'amuran za su sauƙin fahimta a bisa da. To yanzu ba mu da hujjar mu ce to lallaɓa mutane ne don haka a zo a karantar da su malikiya. Sai mu ce jama'a muna karantar da ku musulunci, Qur'ani da sunna. Idan maliku ya magana za a iya budewa a karanta ta ta taimake mu mu fahimci wasu abubuwa. Idan Shafi'iyye za mu karanta, in Hanafiyye sai mu ce duk malaman fiqhu mu gaskiya ne a wurinmu. To daga ƙarshe ga abin da nake cewa, na rantse da Allah yana daga cikin dalilin da wajibinmu ne mu girmama kuma mu mutunta Malam Abubakar Gumi domin shi ne founding father na ainihin da'awar salafiyya a Najeriya. Shi ne ya zauna ya shimfiɗa wannan da'awar. Don haka girmamawa ta ƙarshe wadda ake ba ɗan adam da ya cancanta a matsayin shi na malamin sunna, wallahi tun daga zuci har baki har gaɓoɓinmu muna bai Malam Abubakar Gumi. Ba dan komai ba, saboda wannan da'awar da muke jama'a ci gaba ne, ba mu muka asasa ta ba, aikin shi ne muke ci gaba da shi. To in kun gane wannan, ashe kenan yanzu matsalolin da malam ya biya tattauna da waɗancan waɗanda ya maganin su aka fahimce su, akwai fa'idar mu ba muna tattauna su? Matsalolin da malam ke gani a waɗancan lokutan sun yi nauyi don haka ya saurara musu, a yanzu kuma ta kai an fahimce su, shin yanzu za a sha wahala? Yanzu misali as-salatu khairun minan nawmi. Kun san cewa Malam Abubakar Gumi ne kawo gyara a kanta. Falon shi aka zo da littafin Sunan Nasa'i ya bude yace as-salatu khairun minan nawmi, ahli sunna ku rinka yinta a kiran sallah na farko. Wani yace eh, sai yace eh ga hadisin a cikin Nasa'i. Sunan Nasa'i Malam ya bude ya karanta, wani bakano ne da tsagen shi fato fato irin ta kana sai ce eh malam sai malam yace a garin ku aka rubuta atiyatul mu'ti a lokacin wallahi atiyatul mu'ti din nan ina jin ko taro ne ko sisi nazo na siye ta a kaso zariya wurin wani dattijo da ake ce mishi alaramma atiyatul mu'ti a cikin malam ne mana hujja dal dafin me littafin cewa yake as-salatu khairun min al-nawmi fi ula min al-fajr waqe ne sai malam ya ba wannan bakano a wannan lokacin jama'a wannan maganar fadin ta yana da wahala dan akwai wani lokacin a nan masallacin gadan kai da yaje kira as-salatu khairun min an-nawm ya kiran sallar farko kun san cewa mata fitowa suka yi da tabarya suka ce da kaka dare ma ka kira mana as-salatu khairun min an-nawm hauka kace kai kuskure sai da hau yace jama'a ba daidai bane ba as-salatu bace sannan sai to muna cikin tuka tuka ce as-salatu khairun min an-nawm ba su fahimta ba wanzu fa yanzu ko inan aka yi as-salatu khairun min an-nawm za a samu irin wannan matsalar ashe ba daidai bane a ce a ci gaba da cewa ai yanzu malikiya ake bi ko kuma abubuwan da an riga an gane kwakwalwar mutane na iya dauka eh abu ana ce musu kuma wai yanzu ma ba a ci gaba da sautauta waɗannan abubuwan dan haka jama'a kun ji ma'anar cewa ba malikiya muke bi ba kun ji ma'anar cewa kuma izala malikiya take bi kun ji ta bi ne saboda maslaha kuma mun yaba musu a lokacin kuma Malam Abubakar Gumi mun yaba mishi akan cewa malikiya da yake yana bi ba dan komai ba dan yayi haka ne dan ya samu ƙarfi da lokaci na tsaya ai gumurzu akan aqida jama'a kun fahimci wannan da kyau to Allah maraukakin sarki ya taimake mu in kun gane wannan sai kamar yadda muka bayyana cewa insha Allah ta'ala za mu ainihin karanto daga cikin babban sharhin wannan malami kadan daga abubuwan da malam ya faɗi dangane da al'amarin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam mai sharhi yake cewa yushiru shaykh rahimahullah ila ar-raddi ala ar-rawasid wa an-nawasib me littafin aqidatu tahawiyya da yace muna son sahabbai ko yace kuma muna ainihin kaunar su muna kafai ce wannan yana nuni ne yana raddi ne zuwa ga ɗan shi'a da nawasu su wane ne nawasu nasu ba wasu mutane ne waɗanda ba sa kaunar sayyidina Ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba su kaunar sayyidina Ali kamar yadda ɗan shi'a ba su kaunar Abubakar haka su kuma nasu ba su kaunar sayyidina Ali kamar yadda kiyayyar da ɗan shi'a ke wa Abubakar ita ta kai kan Umar da Usman da sauransu haka wai kiyayyar da nawasib suke wa Aliyu ita ta kai kan Fatima da Al-Hasan da Husaini in kuna son ganin bayanai dangane da nawasib da bayanai akan su ku karanta littafin sharhin aqidatul wasitiyya sannan akwai wani littafi da yanzu ba da dadewa ba insha Allah in lokaci ya kai zan yi muku magana akan shi wadannan littafan sun tattauna akan magana dangane da sanin su wane ne nasu ba to nasu ba ba sa son ahlul bait kamar yadda ɗan shi'a ba sa son sahabbai to malam bi yana raddi ne ainihin zuwa gare su yace wa qad asnallahu ala sahaba huwa wa rasuluhu Allah da kanshi da manzon shi sun yabi sahabbai wa radiyallahu anhum Allah su kuma ya kara musu yadda wa wa'adahumul husna Allah ya musu alƙawarin aljanna kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هتي وقتن ده سكا شجا مسلم كي ده امئد من شئلنا لغا تكيم مهاجره ده أنصارا وقتن ده سكا بيو باين سو ده كيو تتاوا كجي جماعة waɗannan an kasafta sahabbai kashi biyu ne waɗanda suka yi hijira su wane ne jama'a muhajirin farko bayan annabi ko tare da annabi wa za ka sa Abubakar da su Mus'ab ibn Umair da su Zainab waɗannan manya-manyan bayan Allah da su Abdullahi dan Mas'ud da su Bilal waɗannan su ne as-sabiquna al-awwaluna su da makamantan wal muhajirina da muhajirai irin suwa wal ansar irin suwa irin su Jabir dan Abdullah irin su Abu Talha da makamantan waɗannan sai ce wal ladina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa me yasa game da wannan falalar da Allah zai faɗa bai faɗi cewa su sahabbai da tabi'ai bai musu sharadin ihsani ba saboda su muhsinin ne amma waɗanda za su biyo bayan su ba aka ce sai in sun kyautata me yasa su sahabbai ba a ce sai in sun kyautata ba saboda kyautatawar ta su ta kai ta komo kuma mun gane wannan da kyau ko sai ya ce to waɗannan irin bayan Allah radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma sun yarda da Allah kuma wannan da na faɗa jiya jama'a ɗan shi'a akwai wani abu ɗaya ne da ba su gane ba shi Allah bai da siffa irin ta mutane kai yanzu in ka ce wani ina son ka goban ya bata maka rai fa za ka yi cewa ba ka son shi ko to Allah in ya riga ya yabe ka har abada kuma ba zai rusa ka ba domin dama kafin ya yabe ka sai ya san cewa har abada kai ba lalatacce ba ne ko kun gane jama'a kai ko yanzu kana iya yaban mutum dan ba ka san me zai biyo baya ba bayan ka yabe shi daga baya kuma fa sai zo ya bayyana maka akasin haka amma Allah baya yaban bawa sai bawan da ya sani walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ya fi kowa sanin dan adam dan haka in ka ji Allah ya ce ya yarda da wani to ya san har abada wannan ba zai lalace ba to Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi sannan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu Allah ya musu tattalin aljannatai wadanda koramu ke gudana a karkashin su khalidina fiha abada jama'a ku ji fa za su shiga aljanna su dawwama a ciki har abada ba wai za a damdana musu a fitar da su ba yanzu jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba to yanzu dan Allah in aka ce ka lissafa muhajirai da ansar zai yi muhajirai da ansar a lissafa su ba a faɗi su Abubakarin da Umar ba zai yi a lissafa muhajirai ba a faɗi su ainihin Amr ibn al-As ba saboda ɗan shi'a muna kiran ku zuwa ga addinin Allah ku dawo ku bar wannan harka wallahi wannan abin da aka saka ku wallahi ba nan ne ci yake ba dukan ga Dr. Umar Lappo a cikin littafin shi bacin tafarkin ƴan shi'a da aqidojinsu me yake cewa ai gaskiyar da ya faɗi yace daga cikin dalilan da ya kawo shi an ci a Najeriya shine talauci da zaluncin masu mulki da kuma rashin karantarwa ta addinin musulunci ma'ana gazawa ta sarakuna da masu mulki da kuma gazawar malamai malamai sun gaza wajen ne wajen su yi da'awa su kira mutane zuwa ga addini don haka to duk wani Jack and Harry duk wani dan ma habba wa dabba idan yazo ya fara dabbantawa sai jama'a sun ce wannan gaskiya yake faɗi ina fata an gane jama'a kun ji abu na farko abu na biyu fa shine gazawar masu mulki masu mulki mu jama'a in kuka dube su har yau matsalan mu ba matsalar su bace dan Allah jama'a yau shekara nawa ana cewa za a gyara wutar lantarki a Najeriya kara lalacewa take ina dangi zage zage yau shekara nawa ana cewa za a gyara ruwa a Zaria abu karar shiru yake haka ne ko ba haka ba masu mulkin mu matsalar jama'ar su ba matsalar su bace dan haka misali dan Allah in kai ka kai shekara 40 ko 30 ina son ka yi lissafi daga zamanin shagaru zuwa yau menene yayi tsada ya sauka me yayi tsada ya sauka duk abin da ka san kudin shi har yau sai dai gaba yake yi amma je ka Saudiya ka gani sabda mai ya ƙara tsada a duniya jama'a muna Saudiya sai kasar Saudiya kuma sai take ta ƙara rage kuɗi amma kun da aka yi shelai ya ƙara kuɗi zaka ce an ƙara ragewa lokacin da aka yi tawaye aka ce a daina siyan abincin Denmark kwana biyu sai aka da aka ce za su ya sai Denmark sai ta ƙara wa shinkafar ta tsada sai gwamnatin Saudiya da ta rasa yadda za ta yi da ta siyo shinkafar sai ta rage wa shinkafar kuɗi fiye da da shine government subsidy kenan ma'ana sai gwamnati ta bada tallafi buhun shinkafar da ake siye naira 700,000 misali da aka zo aka ce an daina siyan kayan kasar Denmark daga baya aka da aka ce za a siya to me ya faru sai Denmark ta ce misali ya zama 900,000 sai gwamnati sai ta je ta siyo sai ta maida shi 600,000 kuma sai ya fida araha ke kaka gamin fitir yanzu Jika ga ruwan famfo in ka gina gida a Saudi Arabia zuwa za ka yi wata bor kawai kace ga lambar gidanka ga kaza ga kaza ga kaza gwamnati ce za ta zo da pipe ta hada maka famfo sannan je kaka ga wutar lantarki sannan dubi harkar telephone a nan Najeriya saboda zalunci jama'a da suka tashi telephone din da suka kawo mana na Najeriya jama'a har ababa ba zai gyaru ba wannan GSM din ku fadi wannan na magana ne ba a matsayin albani ba a matsayina ne na engineer na telecommunication telephone din da suka kawo mana a Najeriya na zalunci har abada ba zai gyaru ba sai dai a tumbuke shi a zuwa kawo wani system din da suka kawo mana is an older version ne misali kamar mutum ne yana da mota hodi sai ce yana son ta zama jeep miliyan nawa zai kashe kafin ta zama jeep irin wanda gwamna ke hawa har abada ba za ta zama jeep ba me ya abin yi a kai da ita a kawo jeep ku dubi kullum sai a ce wai network problem din Najeriya har abada ba zai gyaru ba yana so kawai za a cire system din ne sai a zo a kawo wani sai a kafa to shikenan sai ga telephone ya gyaru ba za ku yi mamaki ba jama'ar da ke taruwa suna waya a filin Arafa a zaman Mina da Saudiya ba a taba samun network problem ba amma a Najeriya kullum network problem ba yawa mukai ba yawan mu bai kai ko ina ba game da harkar sadarwa ta duniya a yau amma matsalar ita ce tsarin tarho din da aka kawo mana ne tsarin tarho ne na da wanda ake amfani da shi tun 1980s irin shi ne aka zo aka yi updating nashi aka yi upgrading nashi kullum sai a ce an dan yi upgrading aje a samu shikenan sai a ce ka ba sai a ce to ai hakuri za a gyara kwana biyu ba zai gyaru ba sai dai a canza system din amma kun ga shugabannin mu matsalar mu ba ta su bace ya za a yi ka buga waya kana hello hello baka ji ana jinka ko ana jinka kai baka ji kuma ana yanke kudinka wannan zalunci ne a cikin dokar sadarwa ta duniya amma kun ga shugabannin mu wannan bai bane su ba to waɗannan abubuwan da ya zama haka sai zama addinin ma bai dame su ba wannan sai taimaka sai aka kawo shi an ce a Najeriya kowace tarka-tarka aka kawo bata dame su ba yanzu dan Allah jama'a sarkin musulmi sada na yanzu da ike ya sa addinin ya dame shi kuma musuluncin ya dame shi kuma da awar da kakannin shi suka yi su shehu da Bello ta dame shi yanzu yawo yake ƙasa arnafatin daga turawa har ko ina yana ce musu shine jikan dan godiyo kakan shi ne ya jaddada addinin musulunci shekara 200 dan haka ya zo ne yana gayyata su zo su yi tambaya game da addini addinin yana da haske duk abin da suke so su zo su tambaya ai musu sharhi yana yawo da malamai yawon da'awa yake ya je ƙasa arna ya je ko ina ya shiga duk lungu-lungu jama'a can sai je kaftarin ya kamo wani babban bamaguji nesa yake bautawa a wari bana da shi muka hau hajji sarkin musulmi ya musuluntar da shi aka je aka ɗebi su malam Mabera suka yi wa'azi aka ɗauke shi da shi aka je hajji bana yanzu wannan addini ya dame shi kun ga da addinin ya dame shi da fitinar shi'a ta taso me yayi shi ya hau tankar yaƙi da kanshi ya sa kayan soja ya je rugurguza wannan cibiyar ta 'yan shi'a bindiga 360 aka samu sarkin musulmi sada shi wannan da yake addinin ya dame shi to yanzu ire-iren waɗannan yaushe za su babbarna ta taso a ƙasarsu duk wasu bari ba don me abin da ya damu jama'a su ya dame su da wutar lantarki ta zama matsala sabuwar gwamnatin Sokoto tana hawa sai ce to na daga cikin abin da ya dame mu matsalar wutar lantarki duk wanda ya je Sokoto yanzu zai ga matsalar wutar lantarki ta gyaru fiye da ko ina a Najeriya sannan ruwan famfo yace wa za a ce muna nan ƙasar Sokoto ruwa ya gagar arzikin mu je kaga ga harkar ruwa ta gyaru to amma mu nan fa shekara da shekaru ga manyan namu ga wata abin muna da shi ruwa ka je ka kalli mafudin Zaria gaba ɗaya a kewaye muke da ruwa amma ruwan da za mu sha ni salati ya gagare mu ruwan alwala ya gagaru ba zazzagi ruwan alwala yau sai da zazzagi ya siya me yasa manyan mu ba za su yi magana ba abin bai dame su ba wutan lantarki ta fi karfin arzikin mu jama'a manyan mu ba za su yi magana ba to yanzu waɗannan ne zai hana ba za su bude kofar kowace irin da maldamal ta faru a ƙasar su ba. Wannan ita ce maganar da Dr. Lappo yake akan gazawar masu mulki. Masu mulkin mu sun gaba, sannan sai jahilci da talauci. Jahilci na damun mutane, in ba jahilci na damun mutane ba, yaushe ba zuwa samu saurayi ɗan shekara 25 a koya mai waka a ce kaga wannan Abubakar ɗin nan, to shine babban abokin Annabi, amma shine babban mace amana. Dan haka zauna ga waka, isauri ka haddace ta, ka je ka rinka tare yaran anguwa ku kana yi. Yanzu jama'a wannan ba jahilci ne zai kawo haka ba? To sannan sai ne sai kuma zalunci da aka danna mutane a kai. Mutumin ƙauye ne jama'a, sarkin ƙauye ya kwace mishi gona. Sai zai zake zai tura yara ya ce to ku je ku yi hayaniya, ku je ku kwato mai gonar. To shi wannan dagaci azzalimi ne. Sannan ya je ya ga mutum 300 sun zo ƙauyen shi sun ce za a yi tashin kiyama, jahannama za ta sauka a ƙauyen nan. Wallahi ta sai ya gudu. In ya gudu shikenan sai su kwato wannan baƙauye gona, sai su mai mai da abashi, sai a kabbara a ce malam ne ya turo mu daga Zaria. Me ya hana wannan baƙauye ba zai shiga shi'a ba? Kun ga zalincin masu zalunci ma ya taimaka. Ina fatar kun gane. To idan kun fahimci wannan jama'a, waɗannan abubuwan su za su taimaka a ce waɗannan mutanen masu irin wannan daraja ta sahabbai, duk da darajar nan tasu mutum ya rufe ya zage su, shine an buɗe ƙofa abin ne, an ba da goyon bayan abin ya faru ne. Malam yace wa qala ta'ala, Allah yace Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama.